Cikin sace kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Faji
tare da ni Amina Buhari Auna
a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma 29 ga watan Yuli na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan sabon nau'in cutar COVID-19
bangana sabon nau'i bazara Ni da nake gani yanzu da aka samu rigakafi shikenan mun huta da maganar COVID da su mask da su sanitizer.
Na gane me ake nufi Aminatu. Amma gaskiyar magana shine akwai sauran aiki. Shi yasa a cikin wannan shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta tauna da likita kuma ta tuntuɓi jama'a akan wannan batu. Sannan kuma muna tafe da kadan daga cikin amsoshinku daga Facebook.
Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau. Da gobe
jama'a bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da sabon nau'in cutar COVID-19 da ake kira Delta variant sannan idan za a saki kafa dokar kulle za ku goyi bayan haka ga kuma yadda kuka amsa mana
kuma saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abu Yalo mai kurhuna daga jihar Sokoto inda yace to yau da gobe ni dai ban taba ganin wanda ta kama ba balle in yi mu'amala da shi
Amina sai kuma amsar Sunusi Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu digawa jihar Bauchi suka ce za mu kasance tare da ku domin jin cikakken bayani akan wannan cutar maganar goyen bayan kulle san bata taso ba domin kuwa ba alheri bane ga al'umma
daga nan kuma sai amsar Salim Muhammad daga Karmo inda yace to gaskiya maganar sake kulle bana goyen bayan haka kuma cutar COVID-19 ta Delta bani da masaniya akai
sai Shehu Adamu Rijau yace to naji an ce sabon nau'in corona mai suna Delta yana da karfi sosai kuma abin damuwa ne idan dai har za a wadata mu da abin da zamu ci to a saka dokar kulle har na wata daya ma ba za mu damu ba matsalar kawai shine a kulle mutane gida a bar su da yunwa
to shi kuma honorable Kabir Ibrahim Kwangila cewa yayi mu dai fatan mu Allah ya kawo mana karshen duk wata cuta irin nau'in cutar COVID-19 mai suna Delta variant dokar kulle kuma ba ma goyen bayan haka gaskiya
sai amsar AA Maina Rano yace wallahi kar ma su fara in ba haka ba alkunut za mu shiga yi musu
sai kuma amsar Jonah Peters daga jihar Adamawa inda shi kuma yace kamar yadda masana suka ce shi Delta variant da ake zancen shi yana da saurin yaduwa har ma masana sun gano ana iya kamuwa da shi ta wurin tusa da bil adama ke fitarwa kan zancen kafa dokar zaman gida kuma idan ya kama ai ba mu da mafita sai dai mu yi biyayya da dokan domin kare lafiyar mu mun ga yadda shi wannan nau'in corona yayi kisa a India da wasu kasashen duniya
shi kuma Muhammad Umar Fantani yace Allah ya kama na saukin wannan cuta ta COVID-19 da ma sauran cututtuka masu yaduwa.
Aliyanso Abdullahi kuma yace ba za mu goyi bayan wani kulle ba ko wancan ba mu ga wani amfanin shi ba face ma ta barbarewar lamura da muka gani sanadiyar kullun.
Shiko Sulaiman Adamu Tandari Fataskun yace a gaskiya wannan sabon nau'in cutar na COVID-19 da ake kira Delta abin tsoro ne. Muna kira ga hukumomi ya kamata a dauki matakan kariya domin babbar barazana ne ga al'ummar duniya. Muna fatan Allah ya kama na dauki. Sannan ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya ya kamata mu bi dokoki da ake sa mana domin mu gudu tare mu tsira tare a tashi lafiya.
Amsar mu ta gaba kuma ta fito daga wurin Bashir Abubakar Karre inda yace Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika ban san komai da sabon nau'in cutar coronavirus ba kuma ko kadan bana goyen bayan a sake sanya dokar kulle domin wallahi corona bata kashe mu ba wannan kulle zai kashe mu saboda yunwa ku tashi lafiya.
Sai Safiyanu Gumel Zangon Daura yace yau da gobe sabon cutar COVID-19 da ake kira Delta bata zo yankin mu ba, fatan mu Allah yayi mana tsari da zuwan ta domin kaucewa dokar kulle.
Aminu Adamu Malam Maduri kuma yace Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. To magana ta gaskiya ban san komai ba da wannan sabon nau'in ta coronavirus. To amma Bahaushe yace idan baka san gari ba ka saurari daka dan haka muna sauraron ku.
Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Abdullahi Abdul Nidasa daga jihar Gombe. Allah ya sa na faɗa daidai. Yace to ni dai a ra'ayina idan hukumomin lafiya suka ba da shawarar a ƙara saka dokar kulle tabbas zan goyi bayan su. Sai dai kuma a wannan karan ba za mu goyi bayan hana mu ibada kamar hana salloli a cikin jami'i ba. Muna fatan Allah ya kama na ƙarshen wannan cuta. Amin. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Ta jama'a yanzu kuma sai birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim ta jiyo mana ra'ayin jama'a akan wannan batu.
Sunana Injiniya Isaac Jibiya mazaunin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To wannan sabon shekara ana tsammanin ta zata shigo mu ba mu fata ma ta shigo. Wannan ma da muke da Allah ka mana saukin ta kuma mun gani daga kafin gaskiya daga kafin na akwai yana da abun ban tsoro ne saboda wasu suna cewa sun je sun yi wani ma haka ga mani yana jin zazzabi a jikin shi ma shi gaba ɗaya ma ya rikice. Wani kuma na ga wani bidiyo ana cewa wai in ka manna waya ko makulli a rige ka hannunka inda aka maka vaccine din zai maganin a jiki wato zai kama wurin. To gaskiya ni dai allura tana ban ko kuma ni ba zan yi gaskiya saboda duk wanda suka yi banje wani ya ce mun shi yayi ki aji radio ma sannan secondary kuma ya kamata a dauki matakai wanda suka dace kowa ya sa takunkumi tun da dai takunkumi na an ce yana rage al'amarin cutar nan kowa ya sa amma duk wanda ya ga zai iya yin rigakafin wannan na corona din zai iya zuwa yayi amma ni gaskiya dai ina tsoro saboda kan mutum ya zai samu matsala in kai ka zo ka samu matsala can kai ka sani gwamnati na san ba gwanta.
Sunana Alhaji Sunusi Otako Me Pepe. To ni wannan lamarin corona din ban gane shi ba amma da na san yanayin sa yanda yake to na yanzu nan ban san da yanayin sa yake ba ko zan samu wani karin bayani ne to dan in san matakin da zan dauka game da ni da kuma family dina tunda na wancan din na sani ana cewa in wanke hannu bayan in wanke hannu in dinga takartar mutane da sauraron su inda shiga to wannan kuma ba san yanayin sabbalin sa irin matakin da zan dauka ya kamata gwamnati ta sadar da mu wani abubuwa wanda zamu karu mu san wannan irin mataki zamu dauka wannan din wancan rigakafin ba ai wancan rigakafin yana da wuyayi in ka je ma ba za ka samu cikin lokaci ba. Eh to naje ma lokacin da naje sai in samu mutane busy.
Ni sunana Nura Abud. Kamar magana wannan abun cutar sabon nau'in cutar da ta bullo ta coronavirus. Gaskiya mu a yanda kan bamu da cikakken labarin ta amma dai muna amfani da abubuwan kariya kamar da yadda ya kamata kamar irin ba da distance da face mask da wannan muna amfani da su haka bakin gurgudu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yusuf Mahmud Abdullahi Karai. Ni dan asalin jihar Kano. To maganar delta COVID-19 to ni a ra'ayina gaskiya wai ni ban yadda wai akwai wannan cuta ba saboda me ita kanta waccan COVID-19 da ake magana mun sha ganin ana cewa COVID-19 a shauran kasashe muna gani a zahirance gashi nan za a nuno maku ga mutane suna cikin wani yanayi ko wani hali ana ma mutuwa amma mu a nan Najeriya sai dai a rinka rubuta mana nambobin adadin waɗanda suka kamu amma babu wani wanda zaka ga ni din nan ni Yusuf Muhammad Abdullahi ban taba ganin wai ga wani makwabci na ko wani wanda na sani wanda gashi wai corona ta kama shi ba mu akwai abin da ya dame mu ba wai magana corona ce ta dame mu ba mu ƴan Najeriya babban abin da ya fi damu mu gwamnati ta farka ta dau mataki akan matsalar tsaro sama da wannan har tsarin yaudarar da aka kawo dan ni na dauki wannan a matsayin yaudara saboda kullun figures ake ce mana wannan jaha tana da adadin kaza wannan jaha tana da adadi kaza amma ba za ka gansu ba za ka ga wani wanda ya gansu ba babban COVID-19 a Najeriya shine insecurity
sunana Rahina Tazakari wannan delta variant din da ake gwamnati ta ayyana cewa ta shigo kasar nan duk da yakin da gwamnati take cewa tana yi da wannan cutar corona a gaskiya ni a gani na wannan ya nuna gazawa ta bangaren gwamnatin da take cewa tana yaki da corona wato ta gaza domin da aka nuna cewa akwai delta variant din nan a wasu kasashe da yawanci ɗan Najeriya suna yawan zuwa su shiga su fita gwamnati bata dauka wani mataki sosai ba wurin hana shigowa da fitowa sannan kuma yanzu gwamnati ta ce wannan variant din ta shigo kasar nan ni dai gaskiya na ganin a gazawar gwamnati ce saboda idan gwamnati ta tsaya da kyau da wannan abin ba za ta kai haka ba sannan kuma zai iya yiwuwa wato gwamnatin ta ga mutane sun an daina tsoron shi corona ana ganin ba gaskiya bane ana ganin ƙarya ne corona su taso da wannan su ce delta din ya shigo saboda mutane su dau mataki su kula da kansu dan kar su kama amma kuma ni dai gaskiya ni a gani na gwamnati ce ta gaza domin idan har abin da ake cewa yana wata kasa ta samu hanyar shigowa wannan kasar to gwamnati ta gaza
ni dai sunana Muhammad Tukur daga Ota kuma ke ce ko yana da kyau idan aka ce cuta ta zo yaka yana da kyau misali a je ayi gwamnati za ta maganin ta kuma menene amma nan ɗan Najeriya ba matsalar COVID-19 ba ce matsalar su ko matsalar Najeriya matsala ce ta tsaro mu ayi mana tsaro a gyara mana tsaro shine matsalar Najeriya amma sai ana yin wata rigakafin cuta abin nan ba ban yi ba eh addu'a nake Allah kare
sunana Usman Mu'azu shi delta variant nan na COVID-19 especially wannan third wave nan da gwamnati take magana ta gaske ne ko da yake wasu mutane anan suna daukar abun kamar wasa so in mutum ya la'akari da yanda yawan mutane ke karuwa yanin ninka daga 10 zuwa 200 da 300 so daga nan zai gane cewa abun farwa wasa ba ne ko da yake dai ake kaman su maganar wanke hannu sa face mask sanitizer duk an yi watsi da shi da social distance da sauransu amma mutum dai dole shi ya dan kiyaye a level din shi dai saboda yadda abubuwan yanda ita delta variant din take da hadari da kuma sauransu su ma gwamnati ya kamata a ce sun dauka ƙarin tsaurara matakai haka na wayar wa mutane kai da sauransu saboda mutane sun riga sun kusan in ce shagala da yanda abubuwan suke tafiya
sunana Maryam Sadauki daga gaskiya ba karamin kuma bayan wannan cuta ta jawo makasa da ma mutane baki daya ba saboda wasu kasuwancin su al'amuran su ne yau da kullum ya ja baya dalilin wannan ciwo kuma kin ga wannan sallah dai duk kin san kwana biyu dai abin ya dan sauki mutane suna dan gudanar da al'amuran su daidai da daidai sai dai wurin amfani da face mask still akwai wuraren da still yanzu idan ka je in baka da face mask din da ka entrance din tun da ka za a bari ka shiga ba
sunana Musa Ibrahim Bashir maganar COVID-19 third wave so ni a tunani na shine wayannan dokokin da gwamnati take sakawa na kula da lafiyan al'umma ta yi karanci saboda tunda aka gama first wave na coronavirus that's COVID-19 da aka samu sauki an samu ragowar mutanen da suka suke mutuwa tun daga nan da aka zo aka sake cewa an samu wani third wave so mutane ba su dauke shi as wani serious cuta ba saboda babu wasu alamu da suka gwada cewa third wave yana existing sai dai a yi ta jin labaransa bayan nan kuma dokokin da aka saka wa mutane na farko wajen kare kansu daga kamuwa da cutar COVID-19. Mutane sun watsar da shi. So far dai yanzu kawai kowa ya koma normal activities ɗinsa ne, babu wani dokokin da ake dauka kamar su social distancing din nan da wani hand sanitizers da su ma face mask.
Suna na Kabir Abdurauf. Kamata yi a wannan yanayin tunda ana cikin fada da ana cikin yaki da wannan cutar, kuma har yanzu ba raba riga an samu fita ba. Kamata ya mutane a ƙara tsaura cewa da shiga jama'a, kuma a ci gaba da yin amfani da takunkumi, kuma a ci gaba da sa hand sanitizer ana yawo da shi ana wanke hannu, saboda Hausawa na cewa lafiya shine yafi komai. Sai mutum na da rai zai tunanin zai nemi abinci ko kuma ya nemi ma kanshi mafita ko wajen kwanciya da sauransu. Da lafiya ake samu a yi abubuwan da ake a rayuwa. In mutum aka ce dan adam bai da lafiya, ma yanda za a yi ma ya samu sukunin da ma zai tunanin wai bai je ya nemi ma kanshi abinci ko wani abu na rayuwa haka.
Assalamu alaikum, sunana Alhaji Babba. Ta gaskiya fi sabi wallahi ya takura wa jama'a, ba a samu walwala na maganar hidimar sallah ba. Dan sakataren gwamnati ma ya yi anan sun cewa lalle sarakuna su ja hankalin jama'a da yanayin cuɗayya da za a yi a yi dumun sallah. Sannan kuma sha'anin na COVID-19 ɗin nan ya durƙusar da al'amura na yau da kullum. Abubuwan sufuri da kuma abun da ake kira kayan abinci dai a taƙaice sun yi hauhawa. Kayan abinci ya yi tsada, rayuwa ta yi tsanani. Kuma gaskiya wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da ya kawo wahalhalu ma jama'a. Abun da sai dai addu'a Allah da ya sauki, Allah kuma ya sa dai kawo mana saukin al'amarin gaba daya.
Sunana Abba Abubakar Yakubu. Lalle ni nayi rigakafin cutar corona, kuma ina kokari wajen kiyaye dokoki da aka bayar, kuma ina koyar wa iyalina musamman batun wanke hannu akai-akai da kuma sanya sinadarin kashe kwayoyin cuta da rufe fuska da hanci yayin fita ko shiga cikin jama'a. Za a ce gwamnati ta yi kokari sosai musamman a baya a farko-farkon bayyanar corona, inda aka riga ya da sakonni na wayar da kan jama'a, aka riga kafa dokoki da matakai na tabbatar da ganin an sa ido mutane na bi a kasuwanni, a cikin motocin haya, a wuraren zaman jama'a da sauransu. To amma gaskiya a hakika yanzu wannan abin ya ja baya. Ta iyawa ma wannan saken da aka yi shi ne kara dawo da cutar ta sake yaduwa. Mutane sun yi sake da rufe fuska da hanci, har ma in an ganka yanzu sai a dinga kallon ka kamar wani abun mamaki ko wani baki dake. Mutane sun daina yi wa juna tazara kamar yadda da ba a yi musabaha ko shan hannu. Yanzu an koma ana shan hannu daga manyan gwamnati har na ƙasa. Saboda haka idan har na manyan ba sa nunawa, ba a nuna su a cikin bainar jama'a a wuraren a kafafen mun yada labarai cewa ga irin kokarin da suke wajen kiyayewa. Ga to jama'a gaskiya su dauka wannan abun kamar wani wasan kwaikwayo ne kawai.
Sunana Najatu Abadi. A gaskiya yace muke tunanin cewa an shawo kan matsalolin ko kuma ana kokarin a shawo kan matsalolin wato cutar da ta addabi duniya gaba daya, ta addabi al'umma wato COVID-19. An shawo kan matsala kuma ake cece kuce akan wani nau'i kuma na cuta ya fito wato Delta variant. Gaskiya kamata gwamnati ta yi zaka ta kara ta improving medical facilities din su kamene da wannan cutar ke ta fito da wanda ake cece kuce akan ya fito. Saboda gaskiya ya addabi al'umma gaba daya. Addu'an mu kullum shine Allah ya kawo mana dauki, Allah ubangiji Allah ya kada kare mu.
Dai a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shamsiya bata nisa ba ta tuntubi likitan da zai yi mana ƙarin haske akan wannan sabon nau'in cutar na COVID-19.
A tare da ni akwai Dr. Sabo Ahmad na sashen nazarin kimiyya da fida a Jami'ar Jos ta Jihar Plateau da kuma shugaban kwamitin ayyukan da suka shafi kiwon lafiya a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya, wato Dr. Yusuf Tanko Sunono. Honorable, idan na fara da kai, yaya wannan mataki na uku da aka shiga na cutar COVID-19 ko nau'in cutar da ake kira Delta Radiant yake ne?
Assalamu alaikum. Mataki na uku na tarin ciwon mura ko kuma COVID-19 da gwamnatin tarayya ta ayyana shine cewa akwai wani nau'i na kwayan cutar da yake kawo wannan cutar wanda yake ya bambanta bisa ga wanda yake kawo a farko, wanda yake a halin yanzu an same shi a Najeriya. Kowa sai da aka fito a mataki na farko da na biyu, abin ya shafi lafiya, ya dukkusa da duniya, ya shafi kasuwanci, ya shafi sha'anin yau da kullun, shiga da fita kasa da kasa. To wannan tasirin shi shi ma haka wannan yake, amma inda wannan yafi matsala shine cewa dukkan lokacin da wani sabon yanayin kwaya ya shigo, zai zo da ƙarfi wanda yake yafi na wanda yake ananda, kuma zai zo da wasu abubuwan da yake ba a san da su ba. Idan kika dubi abubuwan suke faruwa a kasashen Asia da sauran manyan kasashe na duniya akan wannan mataki na uku da ake ciki, yawan waɗanda suka buƙaci su kwanta a asibiti da kuma waɗanda suka rasu ya fi ga na mataki na farko da na biyu. To wannan ayyanawa da gwamnati ta yi shine zimman cewa mutane su fahimci inda ake, kuma su kare ka'idodi da ya kamata, wanda yake zai rage yawan waɗanda yake za su kamu wanda ke ba mu fatan haka.
Dr. Sabo, idan na zo gare ka a daidai lokacin da kasashe da dama ke ci gaba da yaki da wannan cutar ta COVID-19, sai gashi kuma an sanar da wannan sabon nau'i na cutar, ya kake kallon wannan mataki da aka shiga?
Ita kwayar cutar COVID-19 ta zama wani sabon al'amari, kuma tun farko ma an fahimce ta a matsayin kaman ruwan dare ga duniya. Sai dai kuma yanayin yaduwar ka iya canjawa. Kwayar cutar ta samu al'umman da ba su da garkuwar jiki mai karfi, to ta kan far musu ta yadu a gurguje kaman wani bugu ne na musamman, kamar yadda aka san igiyar ruwa misali a bakin teku kenan, ka iya zuwa ya biki gaba sannan ya koma sani da izo sake bugan gaba, shi yasa ake maganar wave. Kusan dabi'a ce irin kamar na igiyar ruwa, tidal wave, yakan zo ya buga ya koma ya buga. To haka aka siffanta shi zuwa kwayar cutar nan akan adabiyar yaduwa. In ya zo ya yadu ya barna, yakan iya ja baya saboda watakila mutane sun dan samu dan garkuwar jiki ko ta hanyar allura ko kuma ta hanyar cutar su warke. To wannan shi ne abin da ake magana akai. Sannan kuma ɗaya nau'in magana da ake shi ne ita kwayar cutar ta kai rikida. In ta rikida ta kan iya zama bijirariya wanda ba za ta ji tsohon magani ba ko ba za ta ji tsohon rigakafi ba, shi yasa ake ta maganar Delta variant. Kamar alifin ba'un ta'un ne, alpha, beta, delta da sauransu. Wannan shi ne abin da ake maganar Delta variant da ake tunanin ita ma ta iso kasashenmu na sassauci masu tasowa irin Najeriya. Kuma da aka sani gaskiya ba mu da wani ƙarfafan cibiyoyin lura da lafiya da za su iya sayan abubuwan numfashi da makamantansu don shirya wa ciwon. Domin wannan tsari na tare da rigakafi da abubuwan numfashi da wayar da kan mutane duk abu ne da hukumar lafiya na duniya take amfani da shi wajen gaya wa kasashe da ke ƙarƙashin hukumar lafiya ta duniya, saboda a shirya kar abin ya zo ya barnar da ta wuce kima kuma har a samu mace-mace da yawa.
Shi zancen first wave, second wave da third wave din da ake magana, ana nufin kaman bugun da ciwon COVID-19 first wave, wato bugu na farko da shi ne mace-macen da aka ta'allakar da su akan shi kwayar cutar COVID-19, kwayar cutar coronavirus, shi ne wannan first wave. Ga wuri ga waina ne ga kwayar cutar ya shiga jikin mutane, kuma ga sakamakon haka an ga labari kuma an mutu. To abin da ya biyo bayan kuma shi ne bugu na biyu da ciwon ya yi. Idan ke miki misali cewa a yi bugun na biyu, shi bugun na farko shi ne mutane an mutu kai tsaye an gana beta, bugu na biyu shi ne a cikin kokarin da hukumomi suke yi na a takaita ciwon tun daga farkon, sai ya zama na kuma ya haifar da wasu abubuwa. An samu mace-mace da matsalolin harkar lafiya da dama saboda an rufe waɗansu asibitoci, sannan ma'aikata ba sa fitowa wurin aikin nasu, suna kai irin kamar mutane masu wasu ciwuka da suke kallafa a jikin mutane, misali hawan jini, ciwon zuciya, ciwon suga, da dama ba su dama damun halartar asibiti ba, dama kuma ba su samu daman ba kansu hidima, ko kuma a ranar kunda aka samu su na su zo su ga likita abun biyu ba, to su ma sun sha wahala. Shine bugu na biyu da aka samu. Bugu na biyu nan shine sakamakon abun da ake riga fari da takaita zirga-zirgar mutane da takaita ayyuka saboda kar ya yadu da yawa. To na bugu na uku da ake magana shira da nasaba da abubuwan da suka biyo baya. Zaman da ake yi ya talauta mutane da dama, shi ma talauci ne, ciwo ne mai zaman kanshi. Saboda haka an samu damuwa sosai a wannan mataki. Shi kuma zance wancan na batun Delta variant, shi kuma rikidaddan ciwon da ake tsoron cewa ya fi ma saurin tashi daga jikin wannan mutum ya je ya shiga cikin wani, akwai ciwo mai gaggawan fita daga jikin wani zuwa jikin wani, yaduwa kenan. Akwai kuma wanda ba da shi karfi. So da ce miki na faɗi cewa daman kwayar cutar ita ta COVID-19 tana da saurin rikida. Shi yasa ake magana wannan Delta variant da ake ganin kuma ta yi karfi yanzu, ta fara a kasar Ingila a UK, kuma ta ana ganin ya yaɗu wurare da dama a duniya, kuma ana tsoron cewa shi in ya zo ma saurin yaduwar shi zai fi ta'azzara da kuma samar da saurin galabaita ko kuma yawan mace-mace. Ba dai gama nazari akan karfin abun ba, amma abun kaman abun tsoro ne sosai.
Honorable, ya tasirin wannan sabuwar nau'in yake, kuma ya mutum zai iya kare kanshi daga kamuwa da ita?
A ci gaba da kariya waɗanda aka saba da su na sanya takunkumi, tsawa nisantar juna, da kuma wanke hannu, da kuma kauce ma yin atishewa a buɗe sai dai cikin an sa tattafin gwiwan hannu. Wannan idan aka hakan gazi rage abin nan. Tasiri kuma shi ne, idan muka abin ga muka kare waɗannan matakai da aka sani, muka kuma ƙarfafa yin rigakafi, to insha Allah za mu samu sauki ga waɗanda yake zai same su akai a ce an kai su ga asibiti. Wannan kuma yana kuma ƙara tarihi shi ne, mutane mu tsaya mu kan mu tsaya mu dubi abubuwan da aka sa da domin tunkaran wannan rashin lafiyan ya suke yayin aikin su. Kaman ga mataki na farko, yazo ana bukatan ventilators, wato abubuwan ba da iska wanda yake kuma gwamnati ta samar da su a tabbatar suna aiki. Ga mataki na uku, abinda na biyu, ga abinda muka lura ga wannan lokacin shine yazo babu oxygen, iskan oxygen isasshe a kasa. To kuma na tsaran bayan gara wannan darasin, gwamnati ta bada kudi an samar da wajaje da yawa zai samar da oxygen gas. Wannan lokaci da muke ciki shine karfafa yin alluran rigakafi da kuma kariyan kai da kuma zuwa cikin asibiti nan take ba tare da daɗewa ba. Muna kuma fatan cewa yanda ya illa ga tattalin arzikin ƙasa da ciwon da kiwon lafiya da saura, wannan karan yanda Allah ya mana tsari ya zo mana da sauki, muna sa ran insha Allah wannan din ma ya kasance da sauki. Wannan shine ƙarin bayani zan yi, kuma ina ƙara kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu sani cewa COVID-19 gaskiya ce, kuma ya kamata mu ɗauki dukkan matakan da zamu yi na kariyan kai.
Idan na fahimce ka, ka ce gwamnati na ƙarfafa yin allurar rigakafin cutar a wannan mataki da aka shiga, sai dai kuma ana yawan samun jita-jita game da amfanin allurar rigakafin da har yake sa wasu na shakku su bari ma su karɓa wannan allurar.
Gaskiya shi sha'ani na rigakafi yana da abu uku. Na farko, rigakafi yana iya sawa garkuwan ƙasa ya yi ƙarfi gaba ɗaya, ya zama cewa ya raunana watsuwan rashin lafiya a ƙasa. Na biyu, yana ba wai an ce wanda ya rigakafi ba ya iya kamuwa da shi ba, amma kuma yana iya sa waɗanda suka yi rigakafi ne zan ba su kamu ba. Na uku, waɗanda suka kamu bayan sun yi rigakafi ɗin yakan zo musu da sauki bisa ga wanda yake gaba ɗaya ma ba su yi ba. Ma'ana kenan, in akwai rigakafi, yawan waɗanda za su buƙaci kwanci a asibiti, yawan za su buƙaci a tallafa musu da ta hanyar yin shaidansu, da kuma waɗanda za su buƙaci iskan gas, wannan duk zai ragu, sai ga mutum zai iya kamuwa da cuta. Amma kuma har ya warke bai sani ba, ko kuma koda ya sani din bai zai da wani illa da yake zai hana shi abubuwa ba da ya saba yi ma kansa, har sai ya buƙaci taimako ga wani. So wannan shi ne dalilin da yake kowane lokaci public health, wato likitoci da suke kula da ciwon al'umma, suke ƙarfafa cewa jama'a su yi ƙoƙari su ɗauki dama su yi rigakafi, ba wai kawai na ciwon COVID ba, akwai shan inna, akwai na cututtuka da dama da ake ma rigakafi. Yin shi zai ƙara ƙarfin garkuwa na ƙasa, kuma zai rage yaɗuwar rashin lafiya ɗin da aka yi rigakafi a kan shi. Don haka haka yau dai za mu ƙara kira ga jama'a akan cewa a yi ƙoƙari a ga cewa an samu mu kai kariya, domin ƙarfafa ƙarfin garkuwan wannan ƙasa tamu Najeriya mu samu kariya ga wannan rashin lafiya ɗin. Wannan shi ne ƙarin bayani.
masu saurare baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki dayan sa nice Amina Buhari Auna daga nan Birnin Washington DC dake sallama da ku a kasance lafiya.